الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan Rabiu Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 5 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunnah littafi ne na Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta babi na 16 babin imani da azabar kabari Ahlus Sunnah na daga cikin aqidar su yin imani da azabar kabari da kuma ni'imar kabari Allah madaukakin sarki ya tsare mu akwai dalilai da hujjoji daga cikin alqur'ani mai girma inda malai ya kawo mana ayar fa inna lahu ma'ishatan danka cikin suratul taha da kuma nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn cikin suratul tauba mun karanta hadithin da wata bayahudiya ta zo wajen nan Aisha radiyallahu anha dan ta tambaye ta wani abu sai ta yi wa nan Aisha addu'a ta ce a'adhakillahu min azabil qabr ce Allah ya tsare ki daga azabar kabari sai nan Aisha ta ji abun bambara kai haka take ganin ya zaki ce wai Allah ya tsare ni daga azabar kabari da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ta fada masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai gaskiya ta ga muke akwai azaba a cikin kabari ana yi wa wasu azaba ana kuma ni'imta wasu a ƙarshen hadisin yake cewa amaran nasa an ya ta'awadhu billahi min azabil qabr ƙarshen hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane su dinga neman tsarin Allah daga azabar kabari haka mun karanta hadisi mai lamba ta 83 shi ma yana tabbatar da haka da na 84 da 85 86 har zuwa ainihin wato ƙarshen babe duk dai gaba daya duk da cewa hadithan a cikin isnadan su akwai maganganu da muka faɗa amma kuma da hadithai ne wanda suna da goyen bayan hadithai ingantattu da suke tabbatar da wato azabar kabari da kuma ni'imar kabari sannan mun karanta babi na 17 a cikin wannan littafi babin imani da tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam Ibn Abi Zamanin yace wannan aqida ce ta Ahlus Sunnah wal Jama'a sun yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da tauki yana da tafki wanda Allah madaukakin sarki ya bashi shi wanda duk ya sha daga wannan tafkin ba zai ji kishirwa ba har abada wannan mun yarda duk da cewa yana daga cikin imani da gaibu amma mun yi imani mun yarda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki mun karanta hadisi mai lamba ta 87 a karkashin wannan inda Anas yake bada labari cewa wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dan yi gengedi haka bacci ya dan dauke shi haka can sai ya daga kansa wato yana murmushi sai su Anas yace sai muka tambaye shi me yasa ka murmushi ya ma'aikin Allah sai yace an saukar mun da wata sura ne dazu-dazun nan sai ya karanta ta bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar annabi ya ci gaba da bayani shin kun san menene kautsar suka ce Allah da manzansa ne mafi sani sai yace wata korama ce da Allah ya yi mun alƙawarin ta tana da alheri mai dimbin yawa tafki ne wanda al'umma ta za su gangara domin su sha daga cikin ruwan wannan ainihin wato tafki kofunan tafkin adadin taurarin sama amma za a fitar da wani bawa daga cikinsu sai na ce ya ubangiji innahu min ummati wannan yana daga cikin al'ummata sai a ce innaka la tadri ma ahadathu ba'dak to wannan shine gabar da muka tsaya wanda insha Allah zamu tashi hadisi mai lamba ta 88 qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa haddathani ana aliyyin an abi daud an yahya bin salam an uthman an yahya bin abi kathir an zaid bin salam an jaddihi abi salam an thawbana maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithan an karbo shi daga bararran bawan annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna thawban thawban yake cewa anna rajulan nan ya sa rijilan sai ku gyara da hadi haka wasalin yake in kai ma naka haka wasalin yake sai ka gyara ba rijilan bane anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah ma hawduka hadha alladhi tuhaddithu an wai menene wannan tafkin naka ko yaya girman wannan tafki naka wanda kake bada labarin sa qala sai ce huwa ma baina ailata ila uman yace fadin sa tafiyar tazarar ta kai tsakanin aila wani gari ne a cikin sham ila uman har izuwa uman sharabuhu ashaddu bayadan abin shan sa mana shi ruwan kenan ashaddu bayadan min al-laban yafi nono wato tsananin fari wa ahla min al-asal sannan wannan ruwan yafi zuma zaki wa fihi min al-aniya sannan a cikin wannan tafki akwai kofuna au qala ko cewa min al-abariq akwai yan butoci irin yan butocin nan na shayi masu dan kai wanda za ka ga akan dan tsiyaye shayi da su haka yan kananan butoci haka wannan ana kiran su abariq guda ɗaya shine ibriq guda ɗaya jam'in ta shine abariq kaga su ma in ka je gurare haka na taruwan jama'a wani lokaci sai a fito da su yan kofuna ne haka da shayi wato ba kofuna ba kai yan butoci wanda za a dinga tsiyaye shayin a ciki ko to akwai waɗannan ainihin yan butocin mithlu adadi nujumi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawan su ya kai adadin taurarin sama man shariba minhu sharbatan duk wanda ya sha sha daya daga wannan tafkin lam yadma ba'daha abada ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada awwalin nas lahu wurudan farkon waɗanda za su gangara domin shan wannan tafki fuqara'ul muhajirin talakawa ne cikin muhajirai kila manhum ya rasulullah aka ce su waye su ya ma'aikin Allah qala sai yace ash-shu'thu ru'usa ad-dunus thiyaba alladhina la tuftahu lahum sudadu wala yankihuna al-mutana'imati alladhina yu'tawna alladhi 'alayhim wala yu'tawna alladhi lahum wa tutalakawa ne cikin muhajirin aka ce suwaye ya makin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ne masu irin wannan sifar ash-shu'thu ru'usa wato kansu a cikuikuye yake ba su da wadata ma'ana sifa ce ta talauci da rashin wadata ba ma a iya samun man da za a shafa a kai ballantana a sa kum a taji kansu za ka gansu an dade ba a samu damar tajin shi ba saboda rashin wadata ad-dunus thiyaban tufafinsu ya yi datti saboda babu kuɗin da za a sai sabulu ko omo a wanke la tuftahu alladhina la tuftahu lahumus sudadu
sune waɗanda ba a bude musu kofa in suka zo shiga in ana shiga guri suka zo sai a ce su koma ba za a bude ba saboda yanayin su ba mawadata bane ba wasu kasaitattun mutane bane a idan jama'a domin yawanci abinda mutane suka fi kula da shi a matsayin a girmama ka a mutunta ka shine a ga alamar wadata a ga alamar kuɗi tattare da kai madamar za a ganka da manyan kaya da ainihin wato da babbar waya ana ganin ka da abubuwa waɗanda suke nuna kai wani ne to sai ga ana darewa ana baka hanya sai ga ana sara maka ana baka guri ka shige amma mutum a ganshi wani futu-futu da shi a ganshi yayi juwal-juwal da an ganshi a guri ma za a dinga tunanin me ya kawo shi gurin da haka mutane ne waɗanda ba kowa bane haka mutane suke ganin su ashe manyan mutane ne a wajen Allah wannan yana nuna maka ma'auni ba a riga bane duk da cewa muna cikin wannan hayaniyar mu hatta a wannan zamanin riga ita ce mutum in baka da wata riga kirki kowa ganin ka yake a banza an fahimta wanda wannan kuma kayan kuskure ne akwai bayin Allah da zaka gansu ba a cikin kaya ake gane su ba an gane ko kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha karantawa yaga wani mutum yana takama yana tinkaho ya sha kaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me za ku ce game da wannan suka ce ai wannan wane kenan ai irin su yalla buka kenan wanda in suka zo neman alfarma za a yi musu in suka nemi aure a guje za a ba su kaza 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 sai Annabi ya shiru can sai ga wani bawan Allah ya zo miskini ba shi da tufafin kirki ba alamar alamun alama wato alamomin wadata ta tare da shi ba wata alama ta cewa shi mai mulki ne ko mai kudi ne sai Annabi ya ce me za ku ce da wannan shi kuma suka ce a ba wannan irin su ne wanda wannan ko alfarma suka nema ba za a yi musu ba wannan duk wanda ya gansa kofar gida ma korarsu zai yi sannan in sun nemi aure ba za a ba su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga wannan ya fi cikin ƙasa na wancan na ɗazu cikin ƙasa na wancan a ce a cika duniya da irin wancan bai kai wannan ba guda ɗaya to kaga a shi ranar tashin alkiyama abinda zai faru Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon wanda za su gangara ba kaji ba wasu manyan masu kuɗi bane ba wasu manyan masu mulki bane ba wasu ƙasaitattun jama'a mutane bane wato ash-shu'thu ru'usa ad-dunusu thiyaba allazina la tuftahu lahumus sudad ba a bude musu kofa as-sudad abwab kenan wala yankihuna al-mutana'imat basu isa ma su auri ni'imtattun mata ba kaga matarsa da ma ka san irin sa ce kawai an fahimta ko ya kamala kenan ko yawa da haka za ka gansu haka za ka ga amma bai isa ba ma ya auri wata wanda za ka ganta a ce a wannan na ina ai wannan matan manya ce wane shi ba sa iya auren al-mutana'imat allazina yu'tuna allazi alaihim sune kuma masu yi wa shugabanni biyayya suna ba da haƙoƙin da ke kansu a matsayinsu na mabiya wala yu'tuna allazi lahum amma su ba a iya ba su nasu haƙin da suke bi saboda ba inda za su kai ƙara inda za su kai ƙaran ma nan ma wanda ya danna haƙin nasa yana suna ƙarƙashin sa ko ya fi ƙarfin su da haka za ka ga cewa nasu haƙin ba zai fita ba amma su duk da haka suna ƙoƙarin su ba da nasu haƙin to kaga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin sifar waɗanda ainihin za su shiga ainihin wato aljanna waɗanda kai za su gangara cikin tafkinsa su sha wannan ruwa na Al-Kautsara to wannan hadithin isnadinsa yana da rauni kuma raunin sosai duk da cewa hadithin sahihi ne amma ta wata hanyar amma wannan isnadin da Ibn Abi Zamanin ya kawo isnadi ne har tun daga farkon isnadin har zuwa Yahya bin Salam wannan mun sha tattaunawa akan su cewa suna da ainihin ba a karɓar ruwayoyinsu saboda suna da rauni sannan daga nan akwai Uthman huwa Abdurrahman ibn Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqas shi kuma maturuki ne ba a karɓa hadithinsa shi ma sannan a ciki kuma akwai ana ta Yahya bin Abi Kathirin wa huwa thika gashi dai thika ne amintaccen malami ne amma yudallis yana yin tadlisi to shi kuma duk malamin da yake yin tadlisi mun sha karanta wannan ka'idar anan duk wanda yake yin tadlisi to in yayi ana ba a karba har sai ya sarraha cewa ji yayi kamar misali ya ce haddathana ko anba'ana ko akhbarana to wannan yana daga cikin alamun cewa lalle ya tabbatar ya ji amma in yace an to ana sa ayat tambaya in ya ruwaito magana ko hadisi da ana to kuma shi ainihin wato Yahya ibn Abi Kathirin yana yin tadlisi ka koma cikin Tabaqatul Mudallisin shafi na 76 zaka ga wannan bayanin da An-Nukat mujalladi na 2 shafi na 643 amma hadisin yana da wasu hanyoyi da dama kuma duk hanyoyin da daga Abi Salam daga Thauban marfu'a hanya ta farko daga Al-Abbas anhu daga dan shi Thauban ainihin wato Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar ita kuma Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin Musnad mujalladi na 5 shafi na 276 haka Imam Tirmidhi a cikin Al-Jami' Jami'ut Tirmidhi mujalladi na 4 rakam na 2444 ya ce kuma hadisi ne garibi ta wannan fuskar amma kuma ya ruwaci wannan hadisin daga Ma'dan ibn Abi Talha daga Thauban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai Abu Salam Al-Habashi sunansa Mamdur wato Shamiyun mutumin Sham ne thika ne haka Ibn Majah a cikin As-Sunan shi ma ya ruwaci wannan hadisin mujalladi na 2 rakam na 4300 da ainihin wato 3 sannan hanya ta biyu wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu akwai Ma'dan hanya ta Ma'dan Ibn Abi Talha shi ma dai daga can Thauban din wannan hanya ce wanda Imam Muslim ya fitar da ita a cikin sahihin littafin sa sahihu Muslim mujalladi na 4 ainihin wato rakam na 2301 bugun Abdul Baqi haka Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a shi ma ya kawo shi safha ta 352 shine hadithin ma da zai biyo wanda zamu kawo bayan wannan hadithin da muka karanta yanzu akwai hanya ta 3 wanda Yahya Zamari shi ma ya ruwaito ta da Shayba ibn al-Ahnab al-Auza'i su dukan suka ce haddathana Abu Salam bihi da wannan dai ruwayar na hawo akharajahu al-Ajuri fi Shari'a wanda Ajuri a cikin Ash-Shari'a ya kawo ta shafi na 353 hanya ta 4 akwai Busr bin Ubaidillah shi ma wanda Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna ya fitar da wannan sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne sahihi rijaluhu rijalul Bukhari ala da'ifin fi hifzi Hisham bin Ammar duk da cewa akwai rauni game da haddar Hisham ibn Ammar hanya ta 5 hanya ce ta Muhammad ibn Rashid Ad-Darir shi ma anhu bihi nahwa wanda Ibn Abi Asim ya fitar da ita a cikin As-Sunna haka ainihin wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadithi ne sahihi wa isnaduhu da'if sabida akwai Suwaid ibn Abdul Aziz layyinul hadith hanya ta karshe ita ce hanyar Zaid ibn Waqid anhu nahu wanda Imam Tabarani ya fitar da ita a cikin Al-Kabir mujalladi na 2 shafi na ko rakam na 1437 haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce isnadin sa isnadi ne wanda yake sahihi rijaluhu rijal din kuma kulluhum thiqat ma'rufun ka koma cikin silsilatu sahiha mujalladi na 3 shafi na ainihin wato 1182 da kaga kenan hadisin dai ta wannan hanyar da Ibn Abi Zamanin ya kawo wato hanya ce wadda take akwai rauni a cikin ta amma dai hadisin ya inganta ta wasu hanyoyi kamar yanda muka ji وحدثني وهب ابن ابي عن ابن وضاح عن ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال سعيد بن ابي اروبه قال سعيد بن ابي اروبه عن سالم ابن ابي الجعد عن معدان ابن ابي طلحه اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo dai shi ma wannan hadisin daga Thauban Thauban bararran bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qal annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana inda uquri haudi yace ni ina can karshe ko gefan ainihin wato uquru sun ce mawdhi'u shariba minhu wato daidai gurin da ake shiga a sha din shine okure wato ina daidai gurin da ake shiga a sha tafki na azudu anhu nas amma ina kore mutane ina buda mutane dan su bada hanya li ahlil yaman ga mutanen yaman al-iman yamaniyun kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo mutanen yaman sosai a cikin hadisi da dama yake ta azudu anhu ina ta buda mutane ina wato azud ina koran mutane su bada hanya su buda suwa nake kore wa mutane li ahlil yaman ina buda wa mutanen yaman inni la adribuhum bi asaya ina dukar musu wannan tafkin da sandana hatta yarfadda har ruwansa ya kwararo to ina kamar ina kado ruwan yanda zai zamanto sun abin da haka dan su zo su sha ruwan qan yace wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sa'atil haud yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadin wannan tafki nasa fa qala sai ce mithlu ma baina maqami hadha ila umman wato tin wato misalin fadinsa ko girmansa ko yalwarsa daga inda nake tsaye dinnan har zuwa Umman. Umman an ce yanzu Asima ce a cikin Urdun, wato tana daga cikin capital na kasar Urdun, an gane ko a yau. To tun daga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake har zuwa Urdun, wato a cikin ainihin wato abin nan Asima ta Urdun shine Umman. Fasu ila an sharabi, sai aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam an sharabihi game da abin shan a cikin wannan tafki, ma'ana ruwan tafkin kenan. Qala sai ce ashaddu bayadan min al-laban, wato ruwa ne wanda ya fi nono haske, wa ahla min al-asal, ya fi zuma zaki, ya guttu fihi mizabani, wasu indararo guda biyu suna kwararo da ruwa fihi daga cikinsa, midaduhu wanda kaman karo shi ake yi, au midaduhuma min al-janna, ko kuma ta inda ruwan yake kwararo yake biyowa daga aljanna yake biyowa ta kan wannan indararo din guda biyu yake ta kwararowa yana ta zubowa. Ahaduhuma indararon nan guda biyu ɗaya daga cikin su min waraqin wato na azurfani, wal akhar shi kuma ɗaya indararon min zahabin na zinare ne, lalle abin da ke zubowa daga wannan indararo mai daraja ne. A ce indararo ba na langa-langa ba da ka sani, ba na wani ainihin wato tsohon kwano ko drum da aka yanka aka indararo ba, wannan indararo ne da aka yi shi daya na azurfa daya kuma na zinare. Wannan ruwan daga aljanna yake ta tunkudowa yana biyowa ta kan indararan yana zubowa. Wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi, hadithi ne sahihi, Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin Al-Musannaf mujalladi na 11 shafi na 443 da kuma mujalladi na 13 a shafi na 146. Imam Muslim shi ma a cikin sahihin littafinsa mujalladi na 4 a rakam na 2301 ya ruwaito shi ta hanyar Hisham daga Katada daga Salim Bihi da kuma ta hanyar Shu'ba daga Katada daga Salim. Dan haka wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake sahihi ya inganta. Dan haka hadithan duk gaba ɗayan su in mun fahimce su suna tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tabki, kuma lallai tabkin nan nasa ya fi zuma zaki, ya fi nono haske ko fari, sannan yana da kofuna masu tarin yawa da sun kai adadin taurarin sama, sannan lallai ko shakka babu wasu za su sha, wasu za a kore su ba za su sha ba, saboda sun canja sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun juya addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya ainihin wato dabbaka ko ya ainihin tabbatar a doran kasa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa za a kore su, wanda wannan hadithan su ma na korar wasu daga tafkinsa mun sha karanta su a munasabobi daban-daban. Ina fata an gane. Babun al-iman bil mizan, babul iman bil mizan, babi na 18 a cikin wannan littafi shine babin da yake bayani akan imani da ma'auni, sikelin awan ayyuka ranar tashin alkiyama. Lallai wajibi ne ka yadda kai imani cewa akwai sikeli, ba wannan da yake auna maka auduga ba, ba sikelin da yake auna ma gwal da zinaranka ba, ba sikelin da yake gwada gyada ko kuma sikelin da ake dora nama ko lemo ko abarba ko wani abu cikin kayayyakin da ake auna, ba irin wannan sikelin bane. Sikeli ne da sallarka da azuminka da zakkarka da hajjinka da ainihin zikirinka da karatun alkur'aninka da sadakarka da komai za a dora a gwada, sannan za a duba ƙaryarka, cin amanarka, gulmarka, hassadarka, kiyayyarka ga sauran bayin Allah, ƙetarka da sauran abubuwa duk da kake marasa kyau su ma za a dora a wannan sikelin, sannan kuma a ga me zai biyo baya bayan an auna ayyukan mutum. Qala Muhammad, Muhammad ibn Abi Zamanin yace wa ahlus sunnati, ahlus sunna yu'minuna bil mizan yawm al qiyama, sun yi imani da cewa akwai mizani, ma'ana akwai sikelin awo a ranar tashin alkiyama. lalle wannan aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa tabbatacciya kuma gaskiya ce wadda babu kokonto ko ta baba a cikin ta kamar yanda yazo cikin ainihin littafin Allah mai girma da daukaka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sun yi imani da abin da yazo na sifarsa cewa yana da bangarori guda biyu ana auna ayyukan ayyuka a cikin sa miyagun su da kyawawan su an gane ko wannan duk kamar yanda ainihin wato zamu karanta وقال الله عز وجل الله مي غير ما كايتي فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه الله تعالى يتي فاما من ثقلت موازينه تو اما ونندا اين ماونن ايوكانسا ياي نوي fa huwa fi 'ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa gamsasshiya yana cikin gamsasshiyar rayuwa duk wanda Allah ya taimake shi ma'aunin ayyukan sa yayi nauyi to yana cikin gamsasshiyar rayuwa wa amma man khaffat mawazinu amma wanda ma'aunin ayyukan sa yayi shafal fa ummuhu hawiya wannan makomar sa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai mecece ita sai Allah ya ce narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi Allah ya kiyaye suratul qari'a tun daga aya ta 6 zuwa ta 9 wa qal Allah ta'ala ya ce wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin Allah ya ce wa nadau al-mawazin al-qista za mu sanya sikeli ma'auni ainihin wato na adalci li yawmil qiyamati a ranar al-qiyama Allah madaukakin sarki ya ce za a sanya sikeli wannan sikeli din divine scale kenan wani irin sikeli ne na musamman na adalci a ranar tashin al-qiyama Allah ta'ala ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai shay'a da wani abu ba komai kankantarsa har Allah ya ce wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha idan aikin da mutun ya aikata daidai da kwayar zarra ko komayya Allah ya ce za mu zo masa da ita kuma za a dora ta ba za a rage komai ba duk abin da mutun yayi za a zo da wannan aikin a dora wannan sikelin wa kafa bina hasibin Allah ta'ala ya ce ya ishe mu zama masu hisabi. To kaga wannan ayar ita ma ta tabbatar da al-mawazin. Wa haddathani Wahab an ibn Waddah an ibn Abi Shaybah am Muhammad ibn Fudail an al-Mughira an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan yaqul أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يسعد بشجرة فياتيه بشيء منها فنظر أصحابه إلى هموشة ساقي فضحكوا منها فقال مما تضحكون لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد wannan hadisi Ibn Wahab Ibn Abi Zamanin yake cewa Ibn Wahab ya bashi labari daga Ibn Waddah daga Ibn Abi Shayba daga Muhammad bin Fudail daga Mughira shi kuma daga Ummi Musa ita kuma Ummi Musa tace sami'tu Aliyan yaqul naji sayyidina Ali yana cewa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah bin Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Abdullah dan Mas'ud an yas'ada bi shajaratin fayatihi bi shay wato ya hau kan wata bishiya ya tsunko masa ko ya debo masa wani abu na ƴaƴanta fayatihi bi shay'in minha yazo masa da wani abu na ƴaƴanta fa nazara ashabu daka Abdullah dan Mas'ud sai ya kokarin hawa wannan bishiya fa nazara ashabuhu ila humushati saqai sai sahabbansa suka ga siran takar kwaurin Abdullahi dan Mas'ud suka ga Abdullahi dan Mas'ud kwaurinsa irin siririn nan ne fadahiku minha sai kawai suka sa dariya suna ganin gashi dai amma a ranar tunda zai dan dage zai hau sama sai suka ga kaurin nasu siriri ne sosai da haka sai suka yi dariya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mimma tadhakun me kuke wa dariya manzo Allah ya gane cewa kaurin Abdullahi dan Mas'ud da suka gani shi suke wa dariya sai ce me kuke wa dariya la rijlu Abdullahi bin Mas'ud yace kafar Abdullahi dan Mas'ud fil mizan askelin aw askalu min uhudin tafi dutsan uhud nauyi ba wai shi karan kansa ba tunda shi wannan skelin an ce bayan an auna ayyuka masu kyau da marasa kyau shi kansa mutun dungurungum ana dora shi akai a auna ayyukan ka kuma a auna ka kai kanka da haka za a dauki mutun chak shi ma a dora shi akan wannan skelin to Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaurinsa wannan kaurin da suka yi wa dariya yace inda za a dora shi a skeli wato mizani to wannan skelin wato kaurin Abdullahi dan Mas'ud yafi nauyi akan skeli fiye da dutsen Uhud ka kuma san dutsen Uhud ana yawan bada misali da shi saboda girman sa ga duk wanda ya je Madina zai ga ya maka lalle dutsen Uhud wato ba karamin dutse bane shi sa ake yawan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan buga misali da shi na fata an gane to wannan hadisi isnadin sa yana da rauni wanda Ibn Abi Zamanin ya kawo anan amma dai hadisin sahihi ne ya inganta a cikin isnadin akwai Ibn Wahab dinnan kamar yanda bayani ya gabata yana da rauni haka akwai Ummi Musa surriyatu Ali ibn Abi Talib wato kamar baiwa ce ta Ali ibn Abi Talib shi yasa kaga a cikin hadisin da ta tashi sai ta sami'tu Aliyan saboda baiwa ce ta sadakar sa ce sadakar Ali ibn Abi Talib ce Ad-Darqutni yake cewa hadithuha mustaqimun yakhruju hadithaha i'tibaran Ad-Darqutni yake cewa hadithun ta mustaqimi kuma yukhraju hadithuha ana iya fitar da hadithun ta i'tibaran dalla akari da shi Ibn Hajar yake cewa maqbula wannan Ummi Musa din karbabbiya ce Al-Haythami ma yace thiqatun thiqaci ka koma cikin Tahzibul Kamal da At-Taqrib da Mijma'iz Zawaid qultu malan anan sai yake cewa lam turwa ko lam tarwi illa an Aliyin wannan Ummi Musa ba za ka taba jin tayo ruwaya ba sai daga Sayyidina Ali wa Ummi Salama da kuma Ummi Salama walam yarwi anha ita kuma babu wanda yayi ruwaya a wajenta illa al-Mughira ibn Miqsam sai Mughira bin Miqsam dan haka sai malaike ta fala adri ala ayyi shay'in qala an al-Haythami hiya thiqa ban san dalilin da yasa al-Haythami yace thiqa bace dan zancan al-Imamain manyan malamai Darqutni da Ibn Hajar muttafaqun tamaman fi hukmi alaiha bi qabulha i'tibaran amma hatijajan fala wajen kafa hujja ana izina da magana da tarwaito amma ba a yin hujja da maganarta hadisin dai Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin al-Musannab da dai shi wannan isnadin da muka karanta haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka At-Tabari a cikin Tahzibul Athar a Sifru Musnad Ali bin Abi Talib wa qala hadha khabarun indana sahihun sanadu wato wannan yace labarin wato isnadin sa ya inganta ko sahihi ne a wajen mu At-Tabarani a cikin Al-Kabir haka Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqat haka Abu Ya'la a cikin Musnad dukkanin su sun ruwaito wannan hadisin ta hanyoyi da dama daga Mughira daga Ummi Musa sai dai hadithin yana da shahidun sahihun Ali ibn Mas'ud wannan shahid din shine ya sake tabbatar da ingancin hadithin wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad din sa mujalladi na 1 shafi na 420 haka At-Tabarani a cikin Tahzibul Athar da wasun su ka duba Hashiyatul Aqidatu Tahawiyyah ta Sheikh Nasiruddin Al-Albani da a ta'liqin raqam na 571 an gane ku da haka wannan magana ta wannan hadisin shi ma ya inganta na ainihin wato tabbatar da mizani ko skelin awo ranar tashin alkiyama Abu Bakrin qal حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan hadisin shi ma Abu Bakar yake cewa Muhammad ibn Fudayl ya ba su labari daga Imara ibn al-Qa'qa daga Abi Zur'a daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kalimatani akwai wasu kalmomi guda biyu khafifatani 'ala al-lisan masu saukin fada ne akan harshe thaqilatani fil mizan amma nauya yani a skelin au habibatani ila rahman ababan kauna ne a wajen ubangijin rahma wayanne kalmomi ne waɗannan subhanallahi wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah da kuma godiya gare shi subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma wayannan kalmomi guda biyu ba su da nauyin fada akan harshe sai nauyin lada akan sikeli kuma Allah yana son su da aka lazumce su dan uwa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan shi ma isnadin sa kasabiki kamar dai wanda ya gabace shi ne wal hadithu sahihun jiddan hadithin yana da inganci kware Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa haka ainihin wato Imam Muslim shi ma a cikin sahihin sa da aka hadithi ne muttafaqun alai dukkanin su ta hanyar ainihin wato ta hanyoyi da dama daga Muhammad ibn Fudayl daga imarata bihi mithlu ko mithla wa haddathani Sa'id ibn Fahlun an al-Wali an Abd al-Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi an Isma'il ibn Rafi'in an Iyad ibn Jahman anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala يا رسول الله جئتك لتعلمني عملا يدخلني الجنة يدخلني الله به الجنة فذكر الحديث وفيه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان خفيفتين على اللسان يرضيان الرحمن تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما قرينان wannan shi ma hadisi ne wanda yake ibn abi zamani ne yake cewa sa'id bin fahlun ya bashi labari daga alwali daga abd alaziz bin muhammad ad-darawardi daga isma'il ibn rafi' daga iyad ibn jahman wani mutum yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ji'ituka nazo gunka ne litu'allimani amalan ina so ka karantar da ni ka koya min wani aiki yudkhiluni Allahu bihi aljanna wanda Allah zai shigar da ni aljanna ta sanadiyar sa fa zakara alhadith sai ya ambaci hadithin wa fihi a cikin hadithin thumma qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ala adulluka ala kalimataini bazan nuna maka wasu kalmomi guda biyu ba thaqilataini fil mizan masu nauyi a sikeli khafifataini ala lisan masu saukin fada akan harshe yurdiyanir rahman suna yardar da ubangijin rahma taqulu kace subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah fa innahuma qarinani domin abokanan tagwaitakar juna ne a hada suke subhanallah subhanallah walhamdulillah wannan shi ma isnadin sa yana da rauni isnadin sa da'ifi ne saboda ibn falun mun sha tattauna akan sa shi ma yana da rauni haka alwaliyu alwali hadha lam ahtadi ilai ce hayan ban samu wani bayani da zan shiri zuwa gare shi ba akan shi alwali sai dai Abdulaziz ibn Muhammad ad-Darawardi Imam Muhammad yace inna idha haddatha min hibzihi yahimu inda kayayo hadisi daga abinda ya haddace yake bada labari to yakan yi wahami laysa huwa bi shay wa idha haddatha min kitabihi fa na'am amma idan littafin sa ya bude ya ruwaito hadisi to ana karba kaji kwakwa kaji ainihin bin diddigi irin na malamai an gano cewa in a hadda ne yana da wahami in dai hadda ce da ka zai fada to ana samun wahami amma in littafi ya bude abinda yake littafin yake karantawa to ana karbar in ya bude littafi ya ruwaito hadisi ta hanyar karantowa daga littafin sa ana karba amma in daga haddasa yake yi to shine yana yin wahani wa qala idha haddatha min hifdhihi jaa bi bawadil in daga hadda yazo to zaka jinga jin yana zuwa da bawadil wato shirme da yawa yana zuwa da abubuwa da suke bawadil wanda ba daidai ba Abu Hatim yace la yuhtaju bihi Abu Hatim yace ba a yin hujja da ayin ba a yin hujja da shi an gane ko ba a yin hujja da Abdul Aziz wato bin Muhammad ad-Darawardi Imam al-Dhahabi yace Saduqun shi a karan kansa mutumin kirki ne Saduq ne ghayruhu aqwamin sai dai wanda ba shi ba yafi shi karfi wajen abinda ya shafi hadda wajen karbar ruwaya Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Al-Fathu Fathul Bari mujalladi na 3 shafi na 495 yace Saduq haka yake fada a cikin At-Taqrib yace Saduqun kana yuhaddithu min kutubi ghairihi fayukhdi wai wannan lokaci ba littafin sa ba daga littafin wani sai yake karantowa to in ya karanto daga littafin wani sai yana yin kuskure ka koma cikin Al-Muguni ka duba mujalladi na 1 shafi na 565 da kuma At-Taqrib shafi na 358 akwai kuma Isma'il ibn Rafi' ibn Uwaymir Al-Madani Ad-Darqutni da Imam An-Nasa'i sun ce maturuki Imam al-Zahabi yace da'afuhu jiddan malaman hadisi sun rauna nashi sosai Ibn Hajar yace da'iful hibs haddasa tana da rauni ka duba al-Muguni mujalladi na 1 shafi na 132 da at-Tahzib mujalladi na 1 shafi na 295 da at-Taqrib shafi na 107 Iyab ibn Jahman lam a'rifu yace wannan ban san shi ba ma akwai Iyab ibn Jahman a cikin isnadin yace ban san shi ba kuma ban gama wanda yayi takhariji akan sa ba amma dai ma'anar hadisin da ya gabace shi wanda yake yana da inganci zai iya zama shahid akan wannan wallahu a'lam dan haka shi ba hadisin in ka kalli ainihin abin da ya kunsa hadisi ne ingantacce domin hadisin da ya gabace shi ya inganta kuma ma'anar su da iri daya ne wa haddathani abi an aliyyin an abi daud an yahya قال حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها فتقول الملائكة ربنا لمن يوزن بهذا فيقول من شئت من خلقي فتقول الملائكة ربنا عبدناك حق عبادتك Ibn Abi Zamanin yake cewa mahaifina ya bani labari daga Aliyu shi kuma daga Abi Daud daga Yahya yace haddathani Hammad shi kuma Yahya yake cewa Hammadu Ibn Salama ya bashi labari daga Thabit al-Bunani daga Abi Uthman an-Nahdi daga Salman al-Farisi Salman al-Farisi yake cewa yudha'u al-mizan yawm al-qiyama za a ajiye ma'auni sikelin aw ranar tashin al-qiyama za a ajiye shi idan aka ajiye ma'aunin walaw wudi'a fi kifatihi as-samawati wal ard bangaren mizanin guda daya bangaren tunda yana da bangarori ne guda biyu to bangaren sa guda daya da za a dora sammai gaba dayan su guda bakwai din nan da kassai gaba daya lawasi'atha fadin sikelin yayal wace su why kaga akwai aiki wannan aikin da zai cika shi ai kaga sai dai da yake aiki yanzu kaga wannan walhamdu subhanallahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani akwai ayyukan ladan da nan suna cika irin waɗannan sikelin in irin su mutun ya lazumce su kagan Allah ya taimake shi wannan duk fadin sikelin zai iya cika da ayyukan alkhairin da mutun ya aikata yace amma fa fadin sa da za a dauki sammai guda bakwai da kasai gaba daya a dora da ya ishe su mala'iku suna jin haka suka ce rabbana ya ubangiji liman yuzanu bi hadha wa za a yi wa awo da wannan sikelin fayaqul sai Allah ya ce musu man shi'tu min khalqi duk wanda naga dama in auna ayyukansa da wannan ainin sikeli na musamman wanda naga dama daga cikin halitta ta zan auna ayyukansa fataqulul malaika malaiku su ce rabbana ubangijinmu abadnaka haqqa ibadatika mu dai mun bauta maka haqiqanin bauta maka an gane ko to wannan shi ma isnadin sa a cikin sa akwai rauni duk da cewa ya inganta mauqufi amma ya inganta mauqufi zuwa ga Salmanul Farisi duk da cewa tunda mauqufi ne ya inganta mauqufi kuma yana da hukuncin marfu'i domin abinda aka fada a ciki babu iji ba a yin ijtihadi a cikin irin wannan ina fata an gane na farko akwai Sheikhul Musannif a cikin isnadin abin da ya kawo raunin kenan akwai malamin shi musannin mahaifinsa kenan wanda mun sha karanta cewa yana da rauni akwai kuma Yahya ibn Salam shi ma wanda bayanin halinsa da kuma maganganun malamai akan su shi ma ya gabata wa baqiyatu rijalihi thiqat in ka cire waɗannan sauran rijal din thiqat sun inganta wato amintattu ne al-ajuri ya fitar da shi a cikin shari'a shafi na 382 asad ibn Musa fi zuhud shi ma shafi na ainihin wato 43 zuwa na 66 ta hanyar Hammad bin Salama bihi marfu'an haka al-Hakim a cikin al-Mustadrak mujalladi na 4 shafi na 586 ta hanyar al-Musayyib ibn Zuhair daga Huduba ibn Khalid daga Hammad bin Salama marfu'an wato bihi marfu'a wannan hadithin dai hadisi ne sahihi ala shartu muslim hadithin sahihun ala shartu muslim sannan Imam Az-Zahabi ya wafaka masa al-Allama al-Albani ya faɗa mu'allikan yana yin ta'liki akan maganar Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi yace wa fihi nazar a cikin wannan magana tasa akwai nazari domin Hudba ibn Khalid wa in kana min shuyukh Muslim ko da yake yana cikin malaman Muslim fa innar rawi anhu al-Musayyib to ai mai riwaya daga gare shi al-Musayyib bin Zuhair lam ara man wasaqahu banga wanda yace thiqa bane banga cikin malamai wanda ya wasaka shi ba wa kad tarjama lahu al-Khatib kuma Khatib ma yayi tarjamar sa wa kannahu aba muslim at-tajir yana masa al-kunya ma da abu muslim at-tajir wa dhakara anhu ruwiya anhu jama'atun wa annahu tuwfiya sana ya rasu shi wannan abu muslim at-tajir din a shekara ta 258 wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan amma ko ne sun ambace shi amma basu soke shi ba basu yabe shi ba ka koma cikin as-silsila sahiha zaka ga abinda Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa yace qultu mimma taqaddama min takharijil atharai wa atharaini lana anna alhaditha qad ikhtalifa fi raf'ihi wa waqfihi ala Hammad ibn Salama yake cewa bisa wato takharijin wato da ya gabata hadithin an samu ikhtilafi wajen kasantuwar sa marfu'i ne ko mauqufi akan wato akan Hammad ibn Salama domin Musayyib bin Zuhair ya ruwaito shi daga Hudba ibn Khalid daga Hammad bihi marfu'an kama hiya inda al-Hakim kama yanda wannan isnadin shine ko wannan ruwaya ita ce Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito wannan dai isnadi ne wanda yake akwai maganganu a ciki ta bangaren shi Musayyib kama yanda magana ta gabata ta al-Allamatul Albani dinda wa khalafahu Ubaydullah ibn Mu'az an abihi am Hammad bihi marfu'an wa hadha isnadun sahihun shi kuma ta wannan hanyar isnadin ya inganta fa Ubaydullah ibn Mu'az thika hafizun kama qala Ibn Hajar fi taqrib sannan Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta isnadin sa kama yanda yazo cikin as-sahiha to wannan dai sun da haka fa sawabu wal ilmu inda Allah anna man awqafahu ala Salman aswabu mimman rafa'ahu karshe malai yake cewa waɗanda suka waƙafa hadisin cewa mauqufi ne zuwa ga Salmanul Farisi to gaskiya magana su tafi zamantowa ainihin wato aswab daidai sama da waɗanda suka raffa shi suka ce hadisi ne marfu'i sai dai wannan magana da ta zo a cikin isnadin magana ce da ba a fadatta ta hanyar ijtihadi inda har ya inganta mauqufi zuwa ga Salman al-Farisi to kaga magana tana da hukuncin hadisi marfu'i kamar yanda malamai suka karrara
lokaci ya cika an ce lokaci ya cika sai mu tsaya a wannan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk